sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harange da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 24 ga watan Nuwamba a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Amurka ta ce tana cikin damuwa da yaran halin yunwa da ake ciki a Afghanistan. Ana sa ran ci gaba da muhawara akan hukuncin wasu Amurkawa uku da ke zargin kisan wani bakin fata. Shi kuwa shugaban Amurka Joe Biden ya yi rabon abinci ga marasa ƙarfi.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar sadarwar CSC ta jamhuriyar Niger ta gargaɗa kafafen yaɗa labarai da su guje wa haddasa ruɗani a tsakanin al'umma, musamman a yanzu da ake fama da matsalar tsaro a ƙasar. Amma sakataren yaɗa labarai na gamayyar ƙungiyoyin 'yan jarida Suleiman Umar Bura na ganin alamun wuce gona da iri a lamarin.
Ita babbar hukumar ta ƙasa ba aikin ta bane ta hoto da ce wane abin da karbutawa ne ƙarya ce. Kama shi kage tunda ita hukumar ta kasa wanda take cikin constitution to washe aka kira mutum aka saurare shi har aka biya ne aka yi aka san ƙarya ce.
Bayan haka za ku je da aka gudanar da wani taro da kungiyoyin mata da matasa a ƙasar Kamaru domin sauraron kalubalen da suke fuskanta a ƙarƙashin jagorancin shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Alhaji Aliyu Mustafa.
Hausawan ramu abin da ke damu ke shi gona ce da
kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamu El-Hikaya ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokacin. Wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce Amurka ta damu matuƙa da mummunan matsalar ayyukan agaji a Afghanistan. Ya ƙara da cewar ƙasar na fama da irin wannan rikici ko kamin sojojin Taliban su kwace iko a watan Agusta. A makon da ya gabata, ministan harkokin wajen Taliban Amir Khan Wattaki ya rubuta wata buɗaɗɗiyar wasiƙa ga majalisar dokokin Amurka inda ya yi gargaɗin kwararar 'yan gudun hijira da yawa daga Afghanistan har sai Amurka ta buɗe asusun fiye da dala biliyan 9 na ƙaddarorin babban bankin Afghanistan da kuma janye sauran takunkumi da ta kakaba na sha'anin tattalin arziki a ƙasar. Abin takaici tun kafin sauyi da aka samu a tsakiyar watan Agusta, Afghanistan ta shiga mummunan matsalar ayyukan agaji. Abin da ya sa muka gata azzara yana da nasaba da fitar da agajin ƙasa da ƙasa wanda Afghanistan tattalin arzikinta ya dogara da shi sosai tun a cikin shekaru 20. Wakilin Amurka na musamman a Afghanistan Thomas West ya shaida wa muryar Amurka a wata hira da aka yi da shi a ranar Talata. Hira ta farko da ya a gaban TV tun bayan ya hau kan wannan sabon mukamin. Mun bayyana ƙarar cewar idan su Taliban sun zaɓi hanyar soji zuwa madafan iko, wannan taimakon zai ɓace kuma abin da yake faruwa kenan, in ji shi. Masu sauraron ƙarar wasu turawa uku da ake zargi da kashe wani matashi bakin fata ɗan Amurka da ke tseren motsa jiki za su ci gaba da tattaunawa a yau Laraba bayan shafe sa'o'i 6 a jiya Talata ba tare da kaiwa ga wani hukunci ba. Wannan shari'a wacce ta raba kan al'ummar kudancin Amurka ta sake jefa Amurka cikin wani yanayi na yin amfani da ƙarfi da ya haddasa kisa da aka yi wa wani daga cikin tsirarin ƙabilu. A ranar Talata ne aka kawo ƙarshen muhawarar da ake yi a kan Gregory Mackell mai shekaru 65 da ɗansa Travis Mackell mai shekaru 35 sai wani makocinsa William Roddy Bryan mai shekaru 52 waɗanda ake zargi da bin Ahmed Arbery da kuma kashe shi a wajen Brunswick a jihar Georgia a watan Fabrairun 2020. a lokacin zaman shari'an da ta dauki tsawon lokaci alkalan kotun sun saurari bayanai masu cin karo da juna na abin da ya faru daga bakin lauyoyi dake kare waɗanda ake kara da kuma mai shigar da kara na gwamnati sun yanke shawarar kaiwa Ahmed Abri hari akan titin su ne saboda bakin fata ne dake gudu akan titin nasu inji babban mai gabatar da kara Linda Dinkowski labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye
to madalla kafin ku ji karshen labaran zamu leka bangaren rahotannin mu a jamhuriyar Niger hukumar sadarwa wato CSC ta gargada kafafen yada labarai akan maganar mutunta kaidojin aiki don gujewa haddasa rudani a tsakanin al'umma a irin wannan lokaci na fama da matsalar tsaro hukumar na tunatarwa game da muhimmancin aikin tantance sahihancin labari kafin a yada shi don kaucewa cin zarafin wasu sai dai kungiyoyin yan jarida na gana akwai alamun wuce makadi da rawa a kiraye-kirayen na CSC wakilin muryar Amurka Sulaiman Muna Barma ya aika mana da karin bayani daga birnin Yamai
a sanarwar da ta fitar a game da yanayin da kafafen yada labarai ke gudanar da ayyukan su a halin yanzu a nan Nishar Hukumar sadarwa ta CSC ta ce ta lura da yadda wasu suka dukufa da bada labarin karra kamson kurege a maimakon gudanar da bincike domin tantance gaskiyar labari misalin wani labarin da jaridar Kanar Amfiri ta ruwaito a wannan mako game da wasu kudade sama da biliyan 9 da tace an warewa matan shugabannin kolin kasar nan domin su kashe wutar gaban su wato fan politics Dr. Sani Kabir shine shugaban hukumar sadarwa ta CSC
ba mu yarda matsamu na hukuma ta sadarwa mu bari ana ce mutane mutunci wata rambusa ƙarya tsantsa kaga dai watannin ga da suka wuce da kazima kowace sahiya sai an zagi tsohon shugaban kasa sai an yi shiri bisan shi ko bisan matan shi ko bisan ƴan uwan shi ko daga bisa rezo sosiyo sai su aza ƙarya can su mai do cikin jarida dan su ce mutane mutunci to shine jiya muka ce wanga abin ya isa ya kamata dan jarida tsabusa bada labari na gaskiya
ko akan matsalar tsaron da ake fama da ita a nan Nijar ma kafafe da dama na kaucewa ka'idar yadda ake bada irin wannan labari inji Dr. Sani Kabir
ka gani yanzu kwanakin ga ta ana cewa za a azabazi militar duso gwamnati ta ce za a ba sojawan mu horo kuma za a musu wurin koro jihar duso to yanzu mutan san ce wai duso ne za a azabas minita kaga yanzu aka tashi hankali bisa rezo sosiyo kuma yan jarida suna ta yadawa to kaji ba yi adalci ba sai a rikita mutane a zo a bai da ƙarya gaskiya a tare tashi hankali cikin kasa
ko da yake yayi amannar cewa akwai gamshin gaskiya a abubuwan da hukumar ta CSC ke kashedi akan su sakataren watsa labarai na gamayyar kungiyoyin yan jarida Maison de la Presse Suleiman Umar Bura na ganin alamun fice gona da iri a wannan yunkuri
kamar abin da turanci ake cewa Milan Yudejar wanda sai ka zo ka huce gurin mun da bana ka ba kai kuma gashi abin da doka ta tsida maka gashi yanda ya kamata kai ai ta babbar hukuma ta kasa ba aikin ta bane ta huto da ce wani abin da ka rubuta wani ƙarya ce ka mishi kage ba aikin ta bane tunda ita hukuma ce ta kasa wanda take cikin constitution ita a cikin sanarwar ta ce wannan labarin na ƙarya ne ita da take shari'a wanda ya kamata ta saurare ka jaridar ma shi ne ta huto to washe aka kira mutum aka saurare shi har aka ji yana aka yi aka san ƙarya ce
hukumar ta lashe takobin buga sanda akan duk kafar da aka samu da laifin baza ƙarya ko yi wa wani kazafi da kuma waɗanda ke neman tunzula jama'a a fannin tsaro Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar
Malamin a gaida Sulaiman Muna Barma da wannan rahota har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar
Masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama sun soki lamirin kamun da India ta yi wa fitaccen ɗan gwagwarmaya Karman Feroz a yankin Kashmir da ke ƙarƙashin ikon India hukumar bincike ta ƙasar ta kama Kumar da yammacin ranar Litinin yayin da kuma take gudanar da bincike a gidansa da ofishinsa da ke Srinagar ana tsare da shi ne a ƙarƙashin dokar hana ayyuka da suka saba wa dokar India wacce ta baiwa hukumomi damar tsare wani har na tsawon watanni 6 ba tare da an gurfanar da shi a gaban kuriya ba Angelita Bayans mataimakiyarsa shugaban masu kare haƙƙin bil'adama na duniya Robert F. Kennedy da ke Amurka ya shaida wa muryar Amurka cewar manufar gwamnatin India ta kara yin amfani da karfin dokar don bin mutane da ke bayyana ra'ayinsu da kuma yin tirda wannan cin zarafi da kuma zargin jajirtattun masu kare haƙƙin bil'adama kamar su Mr. Fraz. Ya kara da cewar matakin yana taimakawa wajen aika sakon barazana ga sauran kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama kan abin da ka iya faruwa idan suka kuskura suka ci gaba da aikin nasu. Prime Minister Poland Mateusz Morawiecki a jiya Talata ya ce kokarin diplomasiya da Turkiya da kasashen gabas ta tsakiya da sauransu sun taimaka wajen daidaita al'amura akan iyakar Poland da Belarus, amma kuma ya ce akwai alamun rikicin ba zai kawo ƙarshe cikin gaggawa ba.
To a gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Alhaji Aliyu Mustafa ya jagoranci gudanar da wani taro da kungiyoyin mata da na matasa a birnin Duwala da ke kasar Kamaru don tattaunawa akan matsalolin da suke fuskanta da kuma ci gaban da suke samu. Ga ƙarin bayani daga Muhammad Awal Garba, wakilin sashen Hausa.
Shugaban sashen Hausa Alhaji Aliyu Mustafa ya gudanar da taro da mata da kuma matasa har ma da sauran kungiyoyi a ganin cinikai a kasar jamhuriyar Kamaru Duwala, inda duk matan suka nuna irin kalubalen da suke fuskanta. Hajiya Mero Ali ɗaya ce daga cikin iyaye mata kuma yar siyasa ce a kasar jamhuriyar Kamaru, ta mace bangaren adawa ta ce a halin yanzu haka idanuwanta a ciki suke da hawaye.
Ina magana ina kuka ne aka fara ta yau ta haini shekara goma sha biyu za sha biyu sha biyu kana da yanzu mai wata hudu
da ta yanzu sha biyu
da sha biyu. To abu ne magana da take yi na magana da yadda hanyoyin masu ce ne kuma kowa yana so ya ga nashi a ce wannan dan Bahaushe ne musulmi ne yana da tarbiyya mai kyau yana da abin da mai kyau, amma ana lalata mana yara anguwa. Wannan kan magana da za a gyara ne.
Hajiya Hawwa Sharif Abbas a matsayinta na sarauniyar matar Benin Duwala ita kuma ta ce
a wani lokacin da ake koye sufiya din da ake wa yara ba wai cewa an koye saboda wai ana kare haƙƙin wannan gidan ba, koyewa ake domin matukan karito kika ce ga abin da aka yi ko a ce za a hukunta mutum aka ɗauke shi aka jami aka rufe shi sai kai ce za ki zama muguwa. Dangin ku iyayen yarinyar ku kika zama kuke zama wai ku ne mugaye kun kama yaro kaza kun je ku rufe shi wai domin ya lalata yarinya sai a zama wa'annan dangin sha so wanke amintansu a so wanke jininsu a dinga jin haushinsu. To manya kuma daga cikinmu kuma su suke yi da mara tafiya ita da shi.
Alhaji Muhammad Yakubu a matsayinsa na shugaban kungiyar matasa na kasa baki daya kuma turaki a masarautar Duwala ya ce
daɗin wannan taro domin kamar da ake faɗa mutum ba zai kira shi ga goma tare kuma ne shi ne komai wato daga cikin magana da sarauniya ta yi magana da ya taɓa ni da gaske kuma wannan magana ne mai muhimmanci wanda ba muna zama muyan mu mazaje muna tattauna amma wallahi mun taɓa samun wanda tuna ne cewa za mu zauna da mata ba a tattauna da su a ji matsalolinsu sai dai kamar kun yi mace sai ta matsala ko maganar sa yara makaranta matsaloli ne iri na rayuwa su kan zo su gamu amma sai mu ne siyasa mu yi abubuwan da za mu don mu taimaka.
Alhaji Abdullahi Sadu a matsayinsa na darakta na tashar Hausa bakwai tararruwar al'umma ya ce ai duk gautan jace
Hausawa namu abin da ya dawo muke a shi munafinci da zargin banza yayi kuma shi zai yi kashi da zai yi ko zai yi wani abu akwai wani wanda bai so an fasa kwalle ba shi ne kawo nan ba ya kamata a ji a fada wa kwakwalwa din da fitar juna muka fada wa juna gaskiya ga yawan mu ga yawan siya amma yawan ba amfani.
Liman Abubakar Gure shugaban kungiyar Bright Horizon shi kuma ya ce zamantowa shugabannin kungiyoyi da dama ba ita ce mafita ba.
Ni kaza ne a kungiya. Idan kuka duba asalin kungiya common interest wanda ya fito na fara mutum ya shiga kungiya ta yi uku don Allah ku ga yanzu wani interest kuma yake da shi kungiya da zata fi uku da je raba kanshi ya zama yana nan je ba da naura da mai yana nan yana nan
matashiya daga cikin mata ita kuma tace rashin samun labarai ne shine yake jefa su cikin dumotuwa
manga ta wanda take on son mata ina ba mu suwa zamu girma anguwa mu yi sukura anguwa mu zawa yanda muke har yau kun san ma akwai su kin kungiyoyi ko kuma na yi wani abu mai mantu da an zai ta shafi mu za mu san shi dan ma ciki ba shi wannan an kawai haka mutsi ko kuma mutsi kawai haka dan ana yi
haka zalika Hans daya daga cikin yan jarida masu zaman kansu shi kuma ya ce matasan suna yin sauri ne domin samun makudan kudade nan ne yasa suke fadawa cikin matsaloli
mura sai daga yau na samu mota zan da kike mata ya sa da mota ko ya lafi ya fara sai da mota ni kula da ta ku ne ku fita mura da yau sai mura ga su cikin da ba mu ne ba ku ci mu ko ci ba kuma ga ce a to mura da hanzu ki ba ban da aka da ne ta ce a ji
mama awal garba mujar amurka daga kasar kamaru
To masu sauraro kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM bayan haka a koda yaushe za iya sauraron shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Domin fare wanda har jisi da yawan barna ba kariya
arewa a yau
masu sauraro barkanku da kasancewa shirin arewa a yau dake duba lamuran da suka shafi yankin arewa mai jihohi 19 kama daga lamuran tsaro kuncin tattalin arziki gararan bar yara kanana kan tituna tarbiyya tarihi da sauransu a wannan shiri kuma kusa da darasin karshe azanta da masanin tarihi Muhammad Ai Usman ya duba mana muhimmancin tarbiyya wajen gyara lamura a arewa inda makon jiya ya fara da batun tarbiyya a tsarin shugabancin demokradiya bayan nan dattijin ne ku sawaba Husaini Gariku zai yi mana fashin baki kan tasirin adalci a jagoranci inda shirin da ya gabata ya dauko batun cancantar shugaba ba tare da la'akari da inda ya fito ko kabilarsa da sauransu ba ku kasance da shirin arewa a yau
arewa zaman ta samu du sai nishadi sai sharhudiya sai alfahari da yawan kwafi
Ga masanin tarihi Muhammad Ai Usman
jaran mai sauki ne amma sai an cire cikin zuciya tukune yihu kaga dai na ɗaya yanzu in ana so a gyara sai an gyara jam'iyyun siyasa misali a dauki manufofin su da ake dun su tunda demokradiyyar nan ita ce yanzu guda ɗaya ce lutsarin da ake bi a duniya sannan kuma mun ga kasashe da yawa da suka amfani da ita to idan aka gyara jam'iyyu zaman jam'iyya tana da manufofin ta masu kyau kuma akan kafarta take tsaye shugaban jam'iyya shine shi shugaban jam'iyya zai dauki sandar sai kwala gwamna ya kwala dan majalisa ya kwala shugaban karamar hukuma da kansila ya ga wa duk mutane abin da shugaban jam'iyya ya fada shi za a yi shi kuma shugaban jam'iyya da kundin jam'iyya zai amfani to idan jam'iyya ta kafa gwamnati ta kafa gwamnati ko bata kafa gwamnati ba wayannan manufofi nata akan su ya kamata ta tafi da su za ta ilmantar da mutane mun gani a India idan ta kafa gwamnati da wannan power da take da ita ta gwamnati da ita za ta ci gaba da wannan za ta gyara bangaren addini domin sai kai maganin wayannan malaman wanda su mutane da suke tara suke sauraro su yawan mutanenka yawan jarinka dole sai gwamnati ta fitar da tsari da ake kama a kasashen Larabawa wanda zai zama za ka fara da awa islamiya ba sai ka samu cikakken horo kamar yadda kaga aikin jarida ba za ka fito kai magana ka ga mutane halin da ake ciki ba sai ka samu cikakken horo horon farsa harshe to a bangaren addini sai ka samu cikakken ilimi na addini sannan sai ka san falsafa wato zurfin irin tunanin al'ummarka da tarihin al'ummarka da adabinta da yadda suke tunani da tarihin yadda addinin musulunci ya shigo musu da kuma yadda suke kallon al'amuran addinance ka gani sannan kuma ka dauka ka auna shi da hakikanin abinda addinin ya karantar na alkur'ani da sunna haka zai haka bangaren addinin kirista ya kamata a yi haka kuma ya kamata a shigo to daga nan ne idan ka gyara mutun ilimi jam'iyya ta ilmantar da ƴaƴanta ko ce jam'iyya sannan ta dauki a dauki wani tsari na yaki da rashin da'a irin wanda Buhari lokacin yana shugaban kasa na mulkin soja a kowace jam'iyya a fidda wannan sannan ka yaki wato madugu madugu na kwaya domin duk wannan abun da yake faruwa da tasirin kwaya idan ka yaki madugu madugu makwaya wanda suke kawo kwaya suke safararta ka gani ba masu shanta ba to ka riga ka kashe wato ka dauki dutse ɗaya ne ka jefi sun tsaye biyu domin za ka kashe ta'addanci za ka kashe satan mutane za ka kashe mutum ya shige ya kashe matarsa ko ya kashe ɗansa za a samu daidaito a aure da sauransu amma matukar ana akwai tasirin shaye-shaye da kwaya a cikin al'umma ba za ta taba sintuwa ba dan ba ilimin da zaka dora dan kwaya mun ga waɗanda professors ne suna shan kwaya ba ta kai su mun ga doctoci mun ga wanda suke da degree mun ga waɗanda ba su da makaratun dubbatan ba su kai labari ba a rayuwa to sai ka yaki yan kwaya da dillananta
wato a ƙarshe gaba daya akwai tarihin da ake bayarwa lokacin zamanin jamhuriya ta farko wato lokacin su Sardauna su ta fara balewa su nan da yanzu kai mama mu dawo arewa lokacin an ba da labarin ba bambanci tsakanin manyan yan bokun Kirista da Musulmi a arewa amma yanzu kuma al'amarin kusan ba haka yake ba in za a nemi wani abu sai an duba akwai nuna bambancin addini ko kabilanci da sauransu fushi kuma wannan ya za a yi da shi
to ai a wancan lokaci Malam Nasir da kake magana ba bambanci dama me ake kira shugabanci an gina shugabanci akan adalci ne
da ka san anan masanin tarihi Dattijo Husaini Gariko shigo kai mana fashin baki kan cancanta
ai ne maka magana demokradiya a cikin demokradiya akwai gun da ake ce ai karba karba akwai da a tsarin mulki na kasa akwai karba karba ai ba magana karba karba a mulki a kasa waye dace wa zai iya waye yake tausayi ko a ina yake ko musulmi ne ko kirista ne ko ma bashi da addini in dai na kirki ne domin Allah yana rike wa yana bai mutum mulki ya jaye tafiya da kansa ko da kafiri ne in yana da adalci kuma idan mutumin da ba musulmi musulmi ne kuma ba shi da adalci ya dauki mulki Allah ubangiji yana jarrabar sa shi ma ba zai bashi ba saboda haka ya kamata a dawo da kasar tushen demokradiyya cikakke shi ne a bar mutane su fito su zaɓi wanda suke so shugabance su a kowane fati kuma sannan ai ga barna ma da ake yanzu ba gashi ba an zo da dabara ana sai a yi kwamishinonin local government na jihohi na zaɓe kwamishinan zaɓe na jiha kana ganin an yi zaɓe wata wani jama'iyyar tana samun ko ƙuri'a daya tana saballe ya samu kamsila in an yi mamurda ake yi to kaga inda aiki yan majalisa suka zo da yanzu an soke wannan dokar maganar ai zabe a ce ga kwamishinan zabe a jiha babu shi kwamishinan zabe shugaban hukumar zabe na kasa shine kwamishin zai nada wakilansa su tafi kowace jiha a gudanar da zabe bisa demokradiyya in aka dawo da wannan to ina tabbatar maka za a samu dama dama na korafin mutane yanzu kuma nan gaba ya za kai ka zo ka ce min zan shiga takarar primary election na shugaban jama'iyya ko na mazaɓa ko na local government kuma kaje kace ka nemi alhamran a bar wa'annan su wuce kuma a bar su wuce kuma yanzu an yi ka me yasa aka ce Fir'auna sai ai dade da ransa idan yaron da yake so to kenan su ma sun koma sun Fir'auna din sai abin da suke so za a yi ba za a gyara a yi demokradiyya abin da Allah ya ce a yi ba a zaɓi mutane kujera farin jinin su ya kai su in ba a koma wannan ba babu talakan zai ƙara amfanar wani mulki a ƙasar nan gwamna ne ya kawo ni sai abin da gwamna yake so zan yi gwamna ya shugaban ƙasa ne ya kawo ni sai abin da shugaban ƙasa yake so zan yi ina ka taba ganin yanzu an wani dan siyasa ya dauko ruwansa a Jallo ya zo Abuja saboda ya zo ya yi wa jama'iyya bauta zai samu dan kasan da zai samu sai ka zo kai ta zama ka gaji ka tafi wa zai baka wani abu ba siyasa kake ba ko makogwaren shagari kake yi dole a jefar ka a tafi saboda me saboda a koma a samu na kasa da kai a siye su naira goma goma naira dubu ɗaya ɗaya ɗari biyar biyar saboda haka kai din duk kwazanka da komai ba ta kai ake ba to talakawan ya kamata su sani an ce lalle gargaɗi idan kunne ya ji to jiki ya tsira talakawa su yi ga hankalinsu ba maganar a'a daga kudu nake so a yi ko daga arewa a'a waye ya cancanta waye zai iya waye yake da tawaru'u mu koma ga Allah kuma mu roƙe shi yanda ake mulkin nan idan ba su kuskure ake yi ko kuma wa'ansu da suke bata mulkin Allah ubangiji ka canja mana abubuwan nan mu samu gyara idan wa'annan abubuwan da yake ake yi ba wai kuskure bane a bisa ganganci ne ba kaddara bace Allah ubangiji ya nema mana mafita wa'annan su ne abubuwan da talaka za su dinga yi mu yi addu'a Allah ya kawo mana zaba mana abin da yafi alheri akan mu ba mu abin da muke so ba annabi ya ce yawa yawan abin da kuke so ba shine alheri a gare ku ba yawa yawan abin da kuke ki shine mafi alheri a gare ku to ya kamata a ce talakawan Najeriya su kallaci waɗannan matasan da suka taso wanda suke sa wannan majusawa su fito su yi ihu ana zazzara ido ana fada wai za a yi fada akan zabi to su yi hankali wallahi nan gaba talakan kasar nan ina tabbatar maka gwanda zai noma masa yarsa domin yan jari fujja sun yi kuro jejin su suke saiwa komai su ake baiwa komai su za su kwasa to talaka kai bari mu ga abin da ka dogara da shi noman da kake ma za a kwace gun noma abin da ba za a iya kwace maka ba kawai ruwan sama to mun su ma ba su suke ba da su ne sai su tai sai ba za a yi ba sai yayin su ne za a yi su sha
Alhaji Hussaini karshe gaba daya na san ka kawo maganar yan jari hujja kare yi mutane bayani su yadda za su yin sun ga dan jari yanzu in ka ga dan jari hujja ko a gwamnati ne ko a wani office ne za a yi a gane shi
ganan ne ne ai yanzu misali dan jari hujja ba ganan ne bai yanzu musamman mu dauka waɗanda suka zo suke cikin gwamnati suke almundana suke kwatar kuɗi ake ɗiban kuɗi suke ɗiba duk da an tara sata amma satar bata taru ba ba yan jari hujja bane
ba sauraro da wannan muka kawo karshen shirin wannan mako makon gobe in Allah ya kai mu zamu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Alhikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
to salaka sai ba ku himmatu
a gaida Nasiru Adamu Alhikaya yanzu kuma bari mu karanto muku kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Yau filin zai fara ne da sakon Aliyu Muhammad dan Fulani Maradawa Zamfara da Aliku Auta Kafinta Yalwa. Masu cewa Assalamu alaikum muryar Amurka. Hakika ci gaba da sace matafiya akan babbar hanyar Kaduna zuwa Abuja da yan bindiga ke yi. Abin damuwa ne sosai kuma abin takeici gwamnati ta zura musu ido ba tare da daukar mataki akan su ba. Gaskiya hakan ya fito da gazawar gwamnatin Najeriya karara. Addu'ar mu dai a kullun ya Allah kai mana maganin waɗannan azzaluman mutane sai kuma sakon Haruna Goda in kaibo karamar hukumar kafin Hausa jihar Jigawa mai cewa amincin Allah ya tabbata a gare ku VOA Hausa yanzu dai ta tabbata cewa babbar hanyar Abuja zuwa Kano ta zama tarkon mutuwa ba ga talaka mai neman nafara ba har ma ga manyan mutane da masu sarautar gargajiya da duk wani dan adam din da zai bi wannan hanyar wanda ko kwanakin nan suka kashe tsohon dan takarar gwamnatin jihar Zamfara Alhaji Sakir Hamidu muna fatan Allah ya kubutar da mu daga sharrin waɗannan miyagun bayin shi marasa tausayi amin sako na biyu na haɗin gwiwa ne daga kawo mai ruwa Bajoga da Salim Muhammad Isa Bajoga masu cewa da cire tallafin mai da barinsa duk mu talakawa ba mu gane komai a ciki saboda wahalar ta riga da ta zame mana jiki kawai addu'ar mu ita ce Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da za mu ci sako na ƙarshe ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau mai cewa hakika labarin da muke samu ne da yan boko haram ke ƙara fadada a jihar mu ta Niger abin damuwa ne mutuka ya kamata dai gwamnatin jihar tamu ta dauki matakin gaggawa akai wajen taka musu birki tun lokaci bai kure ba Allah ya kyauta
to madalla yanzu kuma sai labarai a takaici
Babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce Amurka ta damu matuka akan yadda ake samun karancin kayan agaji a kasar Afghanistan tun bayan da sojin Taliban suka kwace mulki a watan Agusta. Masu sauraron ƙarar wasu turawa uku da ake zargi da kashe wani matashi bakin fata ɗan Amurka da ke tseren motsa jiki za su ci gaba da tattaunawa a yau Laraba.
Masu sauraro da takaitaccen labaran muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da daddare za ku je mu dauki da wani sabon shirin yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe